ma na jaha tare da shi zangayyato alaran masama'i la gwadan gaji ya ja masa qur'ani kai kuma in ka taho kanka tanye mai lokaci ka dan lallaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات ومن تبع ملته إلى اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين غوديا تثبت على الله ما يجرم هذا دوكاكا وان دي يمنا بيورا حطوا وان ينمشي نتأيا دوكا رجب hijrata nai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yake daidai da 13 ga watan 2 miladiyar haihuwar Isa alaihi salam shekaru 2021 muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddare mu haduwa a wannan gari na rafin faka a cikin wannan karamar hukumar mulki ta arewa a cikin wannan jaha tamu ta Kebbi a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya domin saboda gabatar da muhimman abubuwa guda biyu taro domin saboda tattauna al'amura na addinin musulunci wanda ya gabata da kuma wa'azi wanda ake gudanarwa a halin yanzu a ƙarƙashin kulawar wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wacce al-marhum al-sheikh Isma'il Iduzi bin Zakariya ya assasa muna roƙon Allah ya ji kammala, Allah ya masa rahama, Allah ya sa aljanna mafi ɗaukaka ce makomarsa tare da babban malaminsa, malamin sunna, malamin tauhidi, a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa aljanna mafi ɗaukaka ce makomarsa. Wanda ya gaji malam da jagorancin al'ummar musulmi a wannan ƙasa har ma da wajenta, halifarsa kenan na farko a Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir, muna roƙon Allah ya taimake shi, Allah ya masa jagora, Allah ya taimake dukkan mataimakansa ga dukkan matakai na ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi. Jagoran mu a wannan tafiya a cikin wannan jaha a Sheikh Abdulrahman Isa Jega, muna roƙon Allah ya taimake shi, Allah ya masa jagora tare da dukkan mataimakansa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan haɗuwa da muka yi ya zama makomarmu aljanna firdaus ce baki ɗaya. To alhamdulillahi, wannan shine aiki na wannan kungiya ta jama'a fi zalti bidaya wa kamati sunna, ya ku mutane wannan gari na rafin tsaka, alheri ne ya kawo a cikin wannan gari. Ba mun zo ne domin saboda mu ci mutuncin ku ba, ko mu tona muku asiri ba, mun zo ne domin saboda mu fadakar da abinda Allah da manzansa suka bada umarni akai. Wa'azi wajibi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a yi domin jawo hankalin al'umma da su koma ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Kuma ana tabo bangarori daban-daban domin saboda jawo hankalin al'umma. Ina fatar cewa iyayenmu da ƴan uwanmu da kannanmu da diyanmu ainihin mata suna sauraren wannan wa'azi. Don haka ya kamata cewa tunatarwar da zan yi idan in fuskanci wannan bangare, domin wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne da mu maza da kuma mata baki ɗaya. Sa'annan kuma abinda nake son in jawo hankalinmu da shi shine abinda ya shafi kyakkyawar zamantakewa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta tsakanin maza da mata. Aure ibada ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ɗaya daga cikin alamomi wanda zai sa ka gane ma Allah abin bautarka ne idan ka ga yadda ya tsara zamantakewar iyali. A cikin suratu Rum, Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum
min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الله mai girma da dokaka ya ce wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyi wanda zai sa ka gane Allah abin bauta ne. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ya ce Allah ya halitta muku matattakinku daga gare ku. Yadda kake mutum, haka nan matarka take mutum. Irin ɗabi'ar da kake da, irin ɗabi'ar da take da, wanda kun ka dace da juna. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dalilin da ya sa ya yi haka. Litaskunu ilaiha, na farko domin ku samu natsuwa tsakanin kai da wa'innan mata ko kuma wannan matar taka. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma Allah ya sanya so da ƙauna da tausayi tsakaninku wa juna. Wa'innan su ne muhimman abubuwa a cikin aure. Matar da za ka aura, ka natsu da ita, ta natsu da kai. Kana son ta, tana son ka. Kana tausayinta, tana tausayinka. Wa'innan abubuwa muhimmai ne. Idan akwai natsuwa, peace of mind, akwai soyayya, that is love, akwai kuma ainihin tausayi, that is compassion. These are the three essential things in marriage. Wa'innan abubuwa guda uku ne muhimmai ga ɓangaren da ya shafi aure. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna fi zalika, haƙiƙa a cikin wannan la'ayatin, akwai ayoyi wanda zai sa ka gane Allah ya ne mahalicci. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haka ne domin tunani ya kama ka, don babu inda za a samu rayuwa wadda yake kyakkyawa mai natsuwa wanda zai ka sa akwai ainihin tsari mai kyau wanda ya kai tsarin da musulunci ya sanya a gidan iyali. Allah ya ce amma ba kowa ke gane wannan ba li qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke da tunani da mutane waɗanda suke da hankali kuma ba za ka samu wannan ba sai cikin al'ummar musulmi dan haka Allah subhanahu wataala ya tsara mana gidan iyali domin saboda mu samu natsuwa mu samu kwanciyar hankali duk inda kaga babu kwanciyar hankali an saba mu wannan aya din ne gidan musulmi a same shi ana fada tsakanin miji da mata ko tsakanin miji da mata ko tsakanin ainihin mata da iya duk gaba dai a katame kullun babu zama lafiya to ba a bi wannan tsari wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ba dan haka yana da muhimmanci kwarai kai miji ka sani cewa matarka tana da haƙoƙi kanka duk irin haƙin da kake da akanta Allah subhanahu wataala ya sanya daidai wa daida kuke inda Allah ya tsara ka a bisa jagoranci ne kuma ya tsara ka ne because of the responsibility that you are taking about your own wife ya sanya ya tsara ka ne saboda jagorancin da ya baka because there is no honor without responsibility ba wadda daraja da zaka samu in ba don saboda aikin da Allah aka dora maka ba dan haka Allah subhanahu wataala yace walahunna mithlul ladhi
walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah mai girma da daukaka yace wannan wannan kuma matanku na aure suna da haƙoƙi kwatankwacin irin haƙoƙin da kuke da akansu bil ma'rufi gurgurdan shari'a mana tana da haƙƙin ka mutunta ta ka kyautata mata ka ainihin wato mutunta uwayenta ka mutunta ainihin danginta ya zan cewa kullun kana tausayinta kana baka kariya duk irin wayannan haƙoƙi din kai ma kana da akanta ka biya mata bukatarta a duk lokacin da take da bukatar ka biya mata da dama maza muna tutan mata ta yadda yake din wani abu ya dan faru tsakanin mu da su sai ka kaurace mata kai sati daya sati biyu wallahi akwai wadda za ta ce mijinta yayi wata shida wata shekara daya babu ruwan shi da ita wai sai ya gasa ta alhali wannan haƙi din da kake da akanta na inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa bat an taji'a fa bata garbanan alaiha la'anatal mala'ikatu hatta tusbiha idan miji ya kira matarsa zuwa ga shinhidarta ta kiyarda ta yi masa da'a ta yi masa biyayya akan haka har ya kwana yana hushi da ita to mala'iku rahama za su yi ta tsine mata albarka har sai gari ya waye to kana tsammani cewa ita dai ce za a tsinewa ita idan tana da bukata ka ki biya mata bukata fa walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf suna da haƙoƙi akan ku kuma za kutankucin irin haƙoƙin da kuke da akan ku kana da haƙƙin ta biya ma bukata kana da haƙƙin ta da ta yi maka kiyo to don me kai zaka yi mata kiyo don me kai zaka cutar da ita san kake ta je ta yi zina walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf Allah ya daukaka darajar maza akan mata amma saboda responsibility din Allah ya ba su shine inda yace walil rijali alaihinna daraja maza suna da wata daraja wadda Allah ya ba su akan mata na jagoranci suke ciyarwa suke shayarwa suke tufatarwa suke bada kariya ai sun cancanci su samu daraja akan wannan to amma kaga wannan kenan responsibility din in baka dauka fa baka ciyar da matarka baka tufatar da ita baka yi mata abin da ya dace kullum sai dai kai ta biya maka haƙoƙinka kai ba za ka biya maka mata naka haƙoƙi ba to ka sani cewa irin duk haƙƙin da kake da akanta tana da irin wannan haƙƙi akanta in kuma an samu wani haƙƙi wanda bata samu ba ainihin wanda kake da shi akanta to ita ma a wani guri ma za ta samu wani haƙƙi wanda kai baka same shi ba kamar misalin mi ainihin mace ba ta da haƙƙin da za ta zaunar da kai gida ta ce ba za ta fita ba sai tare da izininta a don saboda kai ke fita kana nemo abinci yana da kyau zan cewa ka sanar da ita za ta fita amma ba ta da ikon da za ta zaunar da kai ta ce yau ba ka fita wanda har ba a ce in har ka fita ka yi laifi to amma kai kana da wannan haƙƙi na in za ta fita dole sai tare da izininka wannan ya zama wajibi a kai kai ke da haƙƙin ka yi saki ba ta da haƙƙin da za ta sake ka sai in ka ɗauki ragamar sakin ka ba ta amma ba haka kawai ta ce na sake ka kamar da kai za ka ce ta sake ta ba ta da wannan haƙƙi amma kuma ita ke da haƙƙin ka ciyar da ita kai ba ka da haƙƙin ta ci da kai koda ko ta yi kowa kuɗi a cikin garin rahin saka sai in ta ga dama ta taimaka maka sai in ta ga dama ta ce na ɗaukai maka ciyarwa kuma ba bisa tilastawa ba su saboda haka waɗannan duka gaba ɗaya in an haɗe su za a kai ga cewa dai yadda kake da haƙƙi a kanta tana da haƙƙi a kanka don haka ya zama wajibi ka yi haƙuri da matarka baya da za a yi ka samu abin da kake so kowane shi yasa Allah subhanahu wataala a wani guri yake cewa washiruhunna bil ma'ruf
ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
ثم شاء الله على رمى بام دلوك شيسو سيسو ودع فيتا حق وكم مبادة ذامو تبوسو ما ين الله ينفع دعنا كبري متوقو وننغا بعدين إن الله سبحانه وتعالى يكي سند مجد يكي أيني إن wato an baka dama ka auri matar da kake bukata ya zan cewa baka tilasta ka ainihin wato abin nan tilasta ta wato ka gaje ta akan tilas ba koda kana da haƙƙi akan ainihin aurar da ita ko wani abu mai kama da haka amma a ƙarshe dai a cikin ayar Allah ya ce wa aishuruhunna bil ma'ruf ku zauna tare da matanku gwargwadon shari'a da kyautatawa da ainihin yin ihsani da lallabawa da ainihin tarairaya wanda za ka yi zuwa ga matarka fa in karihtumuhu na yana yawa kaga wani abin da baka so dai da aka ce mace duk yadda kake natsuwa da ita wata rana sai ta yi maka aikin wauta ballantana mace ce yana yiwa idan kake ganin kirgin tai da kake ganin abin nan nata wata rana kilicin falka ma za ta yi ta ce baka ita sai ka bani takarda zai yiwa samu haka to sai ka biye mata sai ka zamo kamar ta kai ba mai hankali ne ba kai ba mai ainihin abin nan ne ba aka ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i me yasa aka ainihin ce ku ne masu tsayuwa akan lalurowinsu saboda za ku irin kai hakuri bisa ga abubuwan da za su rinka yi muku koda wanda yake bai dace ne ba don haka Allah ya ce koda a ce wani abu ya tayi ma wanda baka jin daɗin sa fa in karihtumuhunna da kun kyamace wani abu na wasu ɗabi'o'i nasu mara kyawu ku yi hakuri inji Allah fa asa an takrahu shay'an ai yana yiwa ku kyamace wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin sa yana yiwa Allah ya ba ku diya na gari wadanda za su yi taimako addu'a ko da bayan ba ku nan wayanda za ku ci gajiyar ku suna da kuna da rayuwar ku tare da su ko ko bayan kun mutu dan haka sai kai hakuri bisa ga irin wannan dan ita ma tana maka hakuri ai watan iyaka irin abubuwan da kake mata na bata rai dan haka wajibi ne mu maza mu zamo masu hakuri sannan ku kuma ku ko mata ku sani kuma baya da za a yi ku samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala dole sai in kuna da'a da biyayya zuwa ga mazajenku wata rana wata mata ta je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ji irin garabatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa maza idan sun tafi gurin jihadi da sauran mata gaba daya suka ce to ya kamata ki je ki yi mana tambaya ga irin garabatar da Allah ya tanada wa maza to mu ina tamu to lokacin da ta je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya masa tambaya cewa ana wahidatul nisa'i ilai hadha al-jihadu katabahu Allah 'ala ar-rijali fa yusibu ujru wa in qutilu kanu ahya inda rabbihim yurzaqun wa nahnu ma'sharu an-nisa'i naqumu 'alayhim fa ma lana min dhalik fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ablighi man laqiti min an-nisa' anna ta'ata az-zawj wa atrafan bi haqqihi ya'dilu dhalika wa qalilun min kunna man taf'aluhu ke ya manzon Allah wannan jihadi Allah ya wajabta shi akan maza banda mu mata in sun je suka yi nasara su samu lada Allah ya ba su kun ganima in suka yi shahada aka kashe su surayayyu ne a cikin aljanna Allah zai rinka ciyar da su abincin aljanna suna cikin kaburukan su mu kuma taron mata muke wanda muke muna yi musu hidima daban-daban mu shayar da diya mu ainihin musu wanke-wanke mu yi musu da hairihin abinci mu ɗauki lalurori dai wanda yake na sha'anin gida fa malana min zalik wa talada mu Allah ya tanada mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to isar da wanga sako ba gare ki kawai ba daga duk mata da kika haɗu da ita a cikin garin Madina cewa mace ta yawa mijinta da'a
duk abin da ya bata ta rinka godewa komin kankantar sa yana daidai da wanda ya je yayi jihadi ya mutu aka kai shi aljanna ana ciyar da shi abincin aljanna haka nan kuma mata haka nan za a ba ku idan kuna da'a cikin gidajen mazajen ku amma yace kadan kwarai daga cikin ku ne kuke samun wannan dan haka ya ku mata ya zama wajibi ku zama masu da'a masu biyayya ku zama masu kwalliya da ainihin yin abubuwa waɗanda suka dace domin mace cikin kwalliya aka halice ta bai kamata ta zama kazan-kazan ba kullun ya kamata ta yi abin da zai rinka jan hankalin mai gidanta kuma ta sani cewa miji kullun in ya dube ta ran shi yayi fari to za ta samu lada bisa ga wannan kuma tana cikin fiyayyen mata amma mijin ki ya dube ki kina dakon-dakon kayan da kika yi amfani da su wurin abinci da haihuwar abinci da kazamtar wannan abincin da al'amura na ainihin wato toye-toye kin kare sa nan da shi zaki fuskanci miji ya za a yi ainihin rayuwarsa ta yi fari gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza jibta anha hafizatka fi nafsiha wa mali fiyayya daga cikin mata ita ce wanda in ka dube ta ta faranta maka rayuwa ya za a yi ran mijin ke yi fari baki kwalliya ba idan ka bata umurni ta yi biyayya ya mijin ki zai ce ki kaza sai kin ga dama ki tashi ki sanar rayuwar ki za ta ji dadi sa'annan kuma idan baya nan kin kiyaye kanki ba ki ainihin fita ba tare da izinin sa ba ki zuwa kina ratse ki je kina ainihin aikin zina ba tare da mijin ki ya sani ba saboda baya nan to duk wanda tayi haka nan to ita ce fiyayya daga cikin mata inji manzo mai tsira da amincin Allah dan haka ya ku mata kuna da hanyar shiga aljanna cikin sauki in dai kun yi da'a kun yi biyayya zuwa ga ainihin mazajen ku bayan kun yi wa Allah da'a da manzansa Allah ya samu dace saboda karancin lokaci ga sakatare nan tsaye bari in da ka sa a nan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Dr. Lawal Abdul Karim duru kenan coordinator namu na gasar karatun alqur'ani na jaha Allah ya saka da alkhairi muta